America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da safiyar yau Litinin 29 ga watan Afrilu na shekara ta 2024. Aisha Mu'az ce tare da Ibrahim Ka'almusi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na safe a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Ibrahim da kanin labaran.
To Aisha, sojojin Ukraine na dada janyewa daga wasu fagagen dagaya yanda sojojin Russia mafiya yawa ke dada dannawa gaba. Kasar Burkina Faso ta sake dakatar da wasu kafafen yada labaran kasa da kasa da dama waɗanda ke zargin sojojin kasar da tauye haƙƙin dan adam. Sannan shugaban Amurka Joe Biden da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu sun yi magana ta wayar tarho jiya Lahadi kan yakin Gaza.
To kanin labaran kenan. A cikin shirin kuma za a ji yadda wasu mutane da ake zargi masu garkuwa da mutane don neman kuɗi don fansani suka haɗu da ajalin su a jihar Taraba.
Da aka kama su aka kaci office din Hunter da dare sosai sai kidnappers din suka haka kruce suka zo za su kwace wa'annan sai ɗaya daga cikin wanda suka kama asalin masu karafin kenan sai ya gudu sai aka kashe ɗaya.
Sannan za a ji makasudin dakatar da shugaban kungiyar askarawan zamfara da gwamnatin jihar Tei.
Mun samu matsala da shi kan shi shugaban wannan da muke cema Community Protection Guard wa'anda na nada bisa ga kan irin wasu kalamu da ya zo ya yi a gidan radio wanda ba daidai bai ba kuma da yawan su ba haka bane ba.
Kamar yadda muka saba a rana irin ta yau Litinin, Sarkilu yana nan tafa da shirin ciki da gaskiya wanda zai kawo muku ci gaban shirin da ya gabata akan zargin da ake yi wa shugaban kungiyar niyyar Allah na jihar Adamawa da karbara da kuma baiwa kwamishinan ƴan sandan jihar Toshiyar Baki. To amma dai yanzu sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran. Sojojin Ukraine waɗanda ba su kai na Russia yawa ba na ta janyewa daga fagagen daga a gabashin Ukraine yayin da sojojin Russia ke dada dannawa zuwa yamma, a cewar General Alexander Siski na sojin Ukraine jiya Lahadi. Shugaban Ukraine ma Volodymyr Zelensky ya sake kokawa ga abokan arziki da su tura ƙarin makaman kare sararin sama samfurin patrol cikin gaggawa. Siski ya ce sojojin Ukraine da aka yi wa yawa sun janye zuwa sabbin fagagen daga a yammacin wasu ƙauyuka uku da ke gabashin wurin da ake fafatawa, inda Russia ta girke dumbin sojojinta a wurare da dama. Kasar Burkina Faso jiya Lahadi ta sake dakatar da wasu kafafen yada labaran ƙasa da ƙasa da dama, wasu ma har sai yadda hali ya yi saboda salon da suka bi wajen bayar da wani rahoto mai zargin sojojin kasar da karkashe mutane ba bisa ka'ida ba, a cewar hukumar kula da harkokin sadarwar kasar. Wannan ya biyo bayan wani al'amari makamancin wannan a makon jiya, lokacin da Burkina Faso ta dakatar da shirye-shiryen muryar Amurka da na BBC na wucin gadi bayan da suka yada wani labari inda kungiyar kare haƙƙin dan adam ta Human Rights Watch ke zargin sojojin Burkina Faso din da cin zarafin bil'adama. Cikin kafafen labaran da aka dakatar a ƙarshen makon akwai jaridar Faransa ta Le Monde Quest France da jaridar Guardian ta Burtaniya da Radio Deutsche Welle na Jamus da gidan talabijin na TV5 Mon na Faransa, a cewar babbar hukumar kula da sadarwa CSC. Shugaban Amurka Joe Biden da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu sun yi magana ta wayar tarho jiya Lahadi kan yakin da aka shafe watanni kusan bakwai ana yi tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas a Gaza. To amma fadar White House bata nuna alamar ana gab da cimma tsagaita wuta ba. Wani bayanin fadar White House na cewa shugabannin biyu sun yi nazarin tattaunawar da ake yi ta neman sakin waɗanda aka yi garkuwa da su da kuma tsagaita wuta a Gaza nan take. an dau tsawon watanni ana shirin shiga wata tattaunawa ta tsagaita wuta. To amma hatta tattaunawar da ake tsakanin Isra'ila da Hamas tare da taimakon Amurka da Masar da Qatar ta cije. Fadar White House ta ce a wata tuntubar Netanyahu da yayi, Biden ya jaddada matsayar shi da wasu shugabannin kasashe 17 cewa Hamas ta gaggauta sakin mutane wajen 100 da ta yi garkuwa da su ta kuma amince a tsagaita wuta. Amurka dai ta yi ta kokarin ganin an tsagaita wuta na tsawon makonni 6 akalla.
Madalla, kafin mu kawo muku sashen labaran na biyu, za mu bude taskar rahotannin mu wanda zai kai mu jihar Taraban Najeriya wanda ke arewa maso gabashin kasar, inda al'ummar garin Sankani da ke karamar hukumar Arukula suka yi arangama da wasu mutane da ake zargi masu garkuwa da mutane ne wanda ya kai ga kashe 4 daga cikin mutanen. Wakilin muryar Amurka Kalado Salisu Garba na dauke da cigaban labarin.
A Najeriya dai yan ta'adda da garkuwa da mutane domin neman kudin fansa na cigaba da cin karen su ba babuka a shiyar arewa maso gabashin kasar, musamman a jihar Taraba, inda yan bindigan ke cigaba da walwalar su a wasu yankuna na jihar. Koda a baya-bayan nan ma yan bindigan sun yi sanadiyar kashe wani basarake mai daraja ta 3, sai gashi yanzu kuwa ɗan yankin Sansani da ke karamar hukumar Arukula a jihar Taraban su ne suka yi artabu da yan bindigan, lamarin da ya sanya yan garin suka yi bata kashi da wasu waɗanda ake zargi yan ta'adda ne a yankin Sunkani da ke karamar hukumar Arukula a jihar Taraban. Har lamarin ya yi sanadiyar kashe waɗanda ake zargin su 4. Wani matashi wanda lamarin ya faru a idonsa ya koshe damun yadda lamarin ma ya kasance ta wayar talaho tare da alƙawarin cewar ba za a ambaci sunansa ba.
Sai aka kama su aka kashe office din Honda da dare sosai, sai kidnappers sai suka haɗa group suka zo za su kwace waɗannan ɗaya daga cikin wanda suka kama asalin masu karatu kenan, sai ya gudu sai aka kashe ɗaya. To waɗanda suka zo radio ɗin waɗannan ɗin kidnappers ɗin kuma sun ce aka kashe mutane. To ɗaya daga cikin su da ya koma gida zai je ya kwanta, sai aka je aka kama shi a gida. Garin kama shi ɗin ya harke sai ya tashi, sai aka kashe shi aka kona shi da wuta. Ya zama gawa 4 kenan wanda suspected kidnapper.
Faruwar wannan al'amarin ke da wuya, wasu daga cikin mazauna yankin garin Sunkani da ke karamar hukumar Arukula a jihar Taraban sun mini bayani dalla-dalla ta wayar talaho, tare da nuni da cewar wannan ba shi ne karo na farko ba, shi ma wanda ya buƙaci da a saka sunarsa.
Gaskiya abu ya faru a Sunkani, abun mamaki, abun takaici, amma muna kare godewa Allah. Mu a Sunkani wannan abu ba shi ne na farko ba, wannan abu an yi shi, Allah ya yi ikonsa, yau an sake an yi shi. Domin bana iya mantuwa shekarun baya da suka wuce an samu ƴan gari masu hannu a cikin wannan abu, su ma ba bar su ba, an musu kisa irin waɗannan. Balle kuma yau an samu mutane da suka tsaya a bayan gari suke hana mu kwanciya, suke hana mu yin zaman lafiya a Sunkani. Yau Allah ya kawo mana cikin sauki, aka san ba aka haɗu wasu daga cikin su, babu abin da zamu faɗa sai dai mu ce mun gode.
To ko mahukuntan karamar hukumar Arukula a jihar Taraban suna da masaniyar wannan al'amari? Tambayar kenan da naiwa shugaban karamar hukumar Arukula a jihar Taraban Honorable Ismail Zakari, wanda ya ce
in ka da a samu shi da makamai suka taba ka shi bane hudu, duk mutum da ka same shi da makami ba ya ba zargi a cikin sa.
Na al'amarin ya faru kenan?
Ya faru
a wani yanki ne haka na Sunkani?
A cikin garin Sunkani.
Yanzu wani hali al'umman wannan yanki ke ciki?
A Sunkani yana zama lafiya ba damuwan komai, abin da aka nan bai shafi kowa ba. Ya shafi wadda aka samu shi da makamai ne, su ne kawai shafa.
Wani kira kake da shi ga al'ummar ka na karamar hukumar Arukula?
Ina kira da al'ummar Arukula gaba daya ko aji tsoron Allah.
Wannan ba shi ne na farko ba ko na biyu da al'ummar ke dakile ta danci da 'yan ta'adda a yankin nasu. A yanda nake kokari hada wannan rahoton, na yi ta kokari domin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban, amma hakata bata cimma ruwa ba. Na aikewa kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban sabon karta kwana, ya zuwa lokacin da nake hada wannan rahoton shiru kake ji. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
An gaishe ka Lado. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Ibrahim da karshen labaran duniya.
To Aisha, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ce a shirye yake ya sake kulla wata alaka ta ɗan ra'ayin riƙau da Prime Minister Hungary Viktor Orban idan ya ci zaɓe a watan Nuwamba. Trump, wanda ake ganin shi zai zama ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican a zaben shekara ta 2024, ya yi wannan furucin ne a jawabinsa ga babban taron ɗan ra'ayin riƙau CPAC da aka yi a Budapest. Babban taron ɗan ra'ayin riƙau ɗin na CPAC ya daɗe da zama mai matuƙar tasiri a siyasar ɗan ra'ayin riƙau a Amurka, yanzu ya yaɗu a yammacin duniya. Ganin wannan ne karo na uku da ake yin shiyar turai na taron na CPAC a Hungary. Mai masaukin baki kuma babban mai jawabi Prime Minister Viktor Orban ya ce ƴan ra'ayin riƙau na da damar kwace mulki a wani babban zaɓe a wannan shekarar. Sannan ya ce,
Make America great again, make Europe great again. Hoira Donald Trump.
Ya ce a sake farfado da martabar Amurka, a sake farfado da martabar turai. Sai ka yi Donald Trump, sai kun yi ƴan rajin kare diyaucin turai. A ƙarshe, ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da jami'an diplomasiya sun soki wata doka wadda majalisar dokokin ƙasar Iraki ta kafa a ƙarshen mako ba tare da yaɗawa ba, wadda ta tanaji hukuncin fursuna mai tsanani ga ƴan luwaɗi da maɗugo da masu canza jinsinsu. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya faɗi a wani bayani cewa dokar da aka kafa jiya Lahadi a tabakinsa na barazana ga nau'ukan mutanen da suka fi fuskantar haɗari a Iraki. Ya ƙara da cewa za a iya amfani da wannan dokar wajen tauye 'yancin faɗin albarkacin baki da bayyana ainihin yadda ake. Ya yi gargaɗin cewa wannan dokar za ta hana saka jari daga ƙasashen waje. Tuni dai gamayyar kamfanonin kasuwanci na ƙasa da ƙasa ta bayyana cewa irin wannan mataki na wariya a Iraki zai gurgunta kasuwanci da cigaban tattalin arzikin ƙasar. A cewar takardar bayanin, sakataren harkokin wajen Burtaniya David Cameron ya yi kira wannan dokar mai haɗari da kuma tayar da hankali.
Da Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A ci gaba da kawo muku tattaunawar da muryar Amurka ta yi da gwamnonin arewacin Najeriya nan su goma da suka halarci wani taro da cibiyar nazarin zaman lafiya ta Amurka ta yi a birnin Washington DC. Na tattauna da gwamnan Zamfara Dr. Dauda Lawal Dare akan makasudin dakatar da shugaban askarawan Zamfara, wanda tun farko masana harkokin tsaro suka yi bayani cewa akwai buƙatar a yi taka tsantsan la'akari da irin ƙwarya-ƙwaryar horarwar da askarawan suka samu. Ga abin da yake cewa,
mun samu matsala da shi kanshi shugaban wannan da muke cema Community Protection Guard wa'anda na nada, bisa ga kan irin wasu kalamu da ya zo yayi a gidan radio wanda ba daidai bane ba, kuma da yawan su ba haka bane ba. Shi sakataren gwamnati ya ga cewa bai kamata a ce kana ma'aikaci ba ka zo kai irin wannan kalami ballantana ma in baka da wata hujja. Abubuwan da yake magana da yawan su mun riga mun yi, me zai sa zai zo ya irin wannan? Ya magana akan cewa ba a ba su kuɗaɗe ba a local government, wanda yake ni kuma na san cewa ina Saudiya, commissioner tsaro ya aika mun da takarda, kuma na sa hannu akan cewa a ba kowane ƙaramar hukuma kuɗaɗe na kula da motoci da makamantansu.
Amma baka gani ko an samu irin matsalar nan da ake samu a Najeriya cewa an yi aiki ɗan aiki bai idda ba?
Haka ba zai yi ba. Kuma inda shi kan shi yando ta bai kyauta ba, ina tare da shi a ƙauran na Mauda, kuma mun gaisa. Inda akwai irin wannan matsala sai ce gwamna ina son ganin ka, ko kuma a lokacin ma zai iya gaya min cewa ga irin matsalolin da yake fuskanta. Wato abinda mutane ba su sani ba shine muna cikin wani hali ne na kakaza. Mu kafin ma a bari mu yi wannan Community Protection Guard mun wahala, kafin a bari mu sai bindigogi ni na san wahalar da nayi. Saboda haka irin wannan abubuwan ba wai ko da shi zaka zo ka faɗa ma al'umma irin matsalolin da ke ciki ba abinda zakai kawai kai dai kai abinda zakai ka tabbatar da cewa ka shawo wannan matsala ba ma wai sai ka ga mu al'umma ba ana ba shugaba ai mai uzuri kuma a tambaye shi aji abu ne wanda ni ne fa ne tunanin cewa bari in zo in yi wannan dan kare al'umma kudaden nawa kashe kadai na training mutanen nan da albashin da bindigogin da muka saya biliyoyi ne ba ba abun wasa ba
wani irin sauyi ko kuma akwai wa'adi da zaka iya bayarwa domin mutane su ga sakamakon wannan taro da aka halarta
matsalar tsaro kin sani ba zaka iya bada wa'adi ba dan da za a iya bada wa'adi da zan iya ga miki cewa kin kwana biyu da nan gwamna da na riga na gama wannan matsala amma abu ne wanda yana daukar lokaci abu ne sai ka yi zurfin tunani abu ne sai ka samu taimako sauraka abinda zan iya cewa ni da san tsakanin da Allah maganar tsaro yana zuciyata kusan shine babban matsala ta
sama da shekaru 10 zamfara take fama da matsalar tsaro kuma kana tsare da wannan kafin kai tsaya takara wani irin shiri kai don tunkarar matsalar tsaron
wato na farko kamar yadda kake sani tun kafin in nemi gwamnan nan na san cewa kuma har ga Allah da na shigo din na yi abubuwan da zan iya yin bakin karfi na dan in tabbatar cewa na kawo zaman lafiya a Zamfara kamar yadda kika sani na dade ban da soja ban da dan sanda ban da civil defense sai yanda gwamnatin tarayya ce din saboda ina nan ina bin su sawu da kafa dan mu samu fahimta dan su taimaka mana su ba mu sojoji su ba mu yan sanda su ba mu makamai da sauran na'urori wanda za mu iya shan kan wannan matsala ta tsaro da muke fama da shi
gwamna Dauda Lawar dare kenan yayin wuta tattaunawa da muryar Amurka kada dai a sha'afa sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da 31 a jamhuriyar Niger kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM sannan a duk sa'ar da ake so za a iya zuwa shafin mu na yanar gizo a www.voahausa.com sannan ana iya bibiyan mu a shafukan mu na sada zumunta kamar Facebook, X da Instagram domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata yanzu kuma lokaci ne da Sarfilu zai gabatar mana da shirin mu na gaba
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum bukarin taki haƙƙin dan Adam. A yau za mu daura kan batun zargin da ake yi gaban kungiyar ne ta Allah na jihar Adamawa na karɓa da bayo komishinin ƴan sandan jihar Tunsiyar Bayan. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Masu sauraro har yanzu shirin yana jihar Adamawa inda muke duba yadda tsaye gumi ya zanyo kama shugaban kungiyar meta Allah na jihar Alhaji Ja'uji Isa tun farko dai labari ne ya fito daga fadar hakimin Belal dan lawan din Muba Alhaji Abubakar Murtala cewa Ja'uji na amsan na gore daga hannun barayi in daji yana kaiwa komishinin ƴan sanda na jihar wannan labari ya kai ga kama Ja'uji har kuma aka bude bincike dan tantance gaskiya da aka santa rindunar da ta kama Ja'uji dan gudanar da bincike da zumman nesan ta komishina daga zargin kamar yadda a makon da ya gabata idan wata kila mai sauraro na biye da shirin hakimin Belal Alhaji Abubakar Murtala ya tabbatar da cewa wannan batu ba gaskiya bane
babu wanda ya kawo maganar komishinan ƴan sanda a cikin wannan al'amarin Malam Lado sai maganar cewa yana karɓan kuɗaɗe dan ya ba komishinan ƴan sanda an faɗe shi da kawai an yi shi ya sani na kasan akwai abubuwa da suka taso na maganar mutane mu Fulani da kuma Hunters Vigilante da ba aka samu yar matsala aka dauko su aka zo su aka kawo su nan ne sai muka dauki sai su muka ba su su mutane Abdul Adama wajen su ne shugabanni Fulani amma na maganar wai an ba da kuɗi ga chairman ne ko dan ya zai bada da komishinan ƴan sanda wannan ba daidai ba ne to wannan shi ne gaskiyar al'amari a ce wani ya ba da kuɗi ga sun ya kawo komishinan ƴan sanda babu sun komishinan ƴan sanda don a tabbatar da wannan maganan an haɗa mu da ni a matsayin na shugaban shi yaki da dalil su mutane masu zami kyama ɗin an zauna an kofa yanki juna ba haka ba ne ta je da maganin
yanzu haka ana ta yama hazo hankula sun tashi tsakanin magoya bayan shi shugaban wannan ƙungiya Alhaji Ja'uji sa kan cewa ai an riga lafta mai kashin kaji wani kira kake gare su su kuma domin gani yanzu su maida hankali a natsu a gane inda matsalar take cewa wani alamari ba haka bane
to shi wannan da shi harkar rayuwa da duniya da kuma shugabanci dama haka ta gada ai dole akan aikin kan zama tsaye ke na shugaba babu irin abin da ba za a iya faɗa a kanka ba sai ya kawo kuma dole ka ɗauke shi maganin yana kyaman ko shugaban Fulani ko shugaban Magon na Adamawa an faɗi abu a kansa ba tilas ne ka ce ya ɗauka ko kuma bai ɗauka ba ko ba haka ba sarki ko shugaban ƙasa ba bai wuce ba. A ga shi na faɗa ba a kan sojojin media ana faɗan maganganu a kan mutane wanda ba daidai ba ko ba haka ba in ka kasance shugaba dole ne komai na iya faruwa a kanka wanda kuma matsayinka na shugaba sai ka ɗauke shi. Ni dai a iya sani na shi shugaban Fulaku ko Magon na Adamawa mutum ne wanda muka ɗauki sai samu na ƙasar da muka ba shi. Wannan shi ne zan iya faɗa.
Wani shawara kake da shi ga al'umma duba da cewa irin waɗannan shafi-faɗi da ake ta yi abubuwa ne wanda suke tada hazo wasu lokutan ma suna kai ga baiwa hamata iska musamman ga shugabannin ƙungiyoyi duba da cewa ko kuke jan ragamar shugabanci a matsayin gargajiya a jiha.
Ko ba nan lado da farko dai zai dauke mun dama da bawa jama'a hakuri mutane su hakuri su kwantar da hankali shugabanci ya gajiya ta dama dole ne haka ya faru dole ne an haɗa kai an haɗa hankula guri guda an zauna an tattauna an kuma fahimci juna an kuma samu fashin zarin al'amari wannan shi ne shugabanci. Ina kira ga jama'a kasa kowa da kowa kowa zai kwantar da hankali sannan shi ne kira ga gari da jama'a gaba ɗaya.
Kamar yadda aka ji hakimin Belal ya karyata wannan labari tare da neman afuwa daga jauji. Duk da haka lawayen Miyatta Allah Barista Abubakar Kolo ya ce za su shigar da hakimin kara don neman diyyar bata suna.
Yawa suna na barista Abubakar Zubairu Colonel. Da gaskiya a matsayina ne legal adviser na Miyatta Allah kuma ni ne lawyer shi chairman na Miyatta Allah jauji. Jiya misali karfe 10:12 sai aka kira ni a SIB akan cewa ai da nan aka kira ni zuwa na can sai aka nuna mini post da akan maganan defamation of character akan maganan shi sarkin Belal hakimin Belal ya faɗa akan chairman cewa shi chairman yana karɓar kuɗi a hannun a mutane especially in issue ya kawo kamar game da irin su shari'ar nakin da wayansu yana karɓar kuɗaɗe yana kawo commissioner of police da Adamawa state da aka nuna min wannan tangur kuma a wancan lokaci chairman din yana zaune amma sai na ni lawyer sai na tambayi chairman ga zargin da ake zargin ka akan abba sai ni lawyer ka ga min gaskiya abin da yake faruwa wallahi ya ga min gaskiya akan cewa shi chairman na Miyatta Allah bai taba yi wannan abu ba bai taba yaje ya samu commissioner of police ya ce masa ga shi na kawo maka abu bai taba ba shi aikin sa da yake yi an zo akwai yadda zai yi settling akan wani issue ya shiga yayi in ya kama barawo ya kama kidnapper ya kama duk wanda ya aikata laifi awa daya mutum ba zai hannu sa ba zai tura ma police wannan kan haka yake sai yake wannan duka kuma mun shaida haka to daga baya da muka samu labarin cewa shi hakimin Belal din ne ya sa aka kama waɗansu mutane wanda yana tuhumar su ko su barayi ko su ko irin dai yana tuhumar su ya sa aka kama su ya sa yaran gidansa suka diki waɗancan mutane har ɗayan ya rasu.
Amma barista yanzu misali shi hakimin Belal bayan kun je gabarin kwamishinan ƴan sanda ya yadda ya zo kaman kwamishinan ƴan sanda ko bai zo ba.
Yawa da jiya commissioner of police ya faɗa cewa lallai Laraba hakimin Belal zai zo muka jira zuwansa don shi ne ainihin wanda ya haddasa wannan abu buji a bakinsa ya zo kuma mu ba abun da ya ba mu mamaki ya zo ya ce shi yana neman gafara abun chairman na Miyatta Allah ya yafe masa ya yi kuskure ya yi karya da chairman ya gama na kuma kace ai a matsayin mu lawyoyi don in ka bata mutum suna don ka ce masa kawai ka yafe ba haka bane jaridan da ya hira akan cewa shi chairman yana karɓar kuɗi a madadin sunan da a madadin commissioner yana kai masa ya kira ƴan jaridun ya yi musu su bayani cewa maganganun da nayi akan chairman cewa ga ayyukan da yake innan karya ne kuma ina neman ya yafe mini haka ne ya kamata a yi amma shi ya tsaya akan cewa za mu hado karfe 2 da shi yazo ya gaya muku ku ƴan jaridu cewa bayanin da yayi ma ƴan jaridu cewa ga aikin chairman ja ojinan kare ya iya zo to shine yanzu mu muna nema za mu san cewa mai neman hakkinsa amma dole ne mu je kotu ya zo ya gaya mana ina ya samu labarin nan ko kuma ya zo ya nema gafara kotu ya sashi yayi abinda muka nema yayi dama shine abinda ya kamata a yi.
To idan muka sake leƙa ga shugaban kungiyar mai ta'allaja Ja'oji Isa, ya ba mu labarin abin da ya faru a gaban commissioner ɗan sanda da kuma buƙatar da suka bayyana.
To yanzu su sun gamsu da zuwa su zo su rubutan zai je ya sake janye kalamansa ko dai ta kuka tashi a gaban commissioner ɗan sanda. Magana da ta su suce da haka kenan koyan.
Abin da ya faɗa gaban commissioner ɗan sanda ya gamsu. Kashi zai zo su je su rubuta su nuna duniya abin da suka faɗa ba haka bane. Mun gangara mun dawo gaban PPR Ngurooje ya nana ta cewa shi zai faɗa zai nuna duniya abin da suka yi da ba haka bane abin da suka yi da kuskure ne na shi to su yin gani su yi kuma duniya ya gani.
To yanzu tunda kuka rabu a ofishin ɗan sanda musamman gaban shi commissioner ya sake tuntubar ka a ina za ku yi wannan zamar me za ku yi a gurin zamar ko dai har yanzu ba a yi komai ba.
Yanzu dai ba a yi komai da ya ce mana za mu zo mu za. Wannan shi shi tunda zaman da ɗan jaridu ne da ɗan jarida za a yi zaman ba zai zo ba. Na shi to shi kenan mu kuma dole mu nuna duniya shi ma duk wanda yake aje a nemo shi ya faɗa ma duniya shi fa abun da suka faɗa ɗin nan ƙarya ne don ko kai babba ne in kai ƙarya ka fito ka ce ƙarya ne sannan duniya da lalle ka faɗi da. Ajiya ga abu da ka faɗa yau ka fito ka she ƙarya ne in ba haka ba mu ba za mu yadda ba. Idan ina gode Allah ina gode Annabi Allah ina gode shi commissioner police na Adama Zedek don abun da ya sa yayi gaskiya ya nuna shi mai gaskiya ne duk ya yayi binkishe da kanci ya tabbata wannan abu ƙarya ne. To abun da nake faɗa don Allah in ma ka tube mutum to ka bincika ka tabbata wannan abu yayi ne ko bai yi ba. Bai kamata ba in ka yi abun nan da zuciyan ka kawai ka fito da wani kalma wanda ba shi bane wannan ba daidai bane. Don Allah ina roƙo shi kuma ina goda shi commissioner police har ga Allah don yayi tsakaninsa da Allah kuma yayi gaskiya. Don yau da aka ga shi sai hakimin din ya fito ya ce wallahi ba haka bane gaban commissioner police. Ina goda Allah ina goda Annabi Allah ina goda gaban commissioner police. Ni kuma ina nan in akwai wanda na karbi na ragoma sai ya fito ya gaya mai wane haka ina ragoma na wallahi ni za mu yi magana da shi wanda ya faɗa din kuma ba za mu yadda ba za mu amince ba don ya bata mana suna yanzu ya nuna duniya shi abun da ya faɗa yake faɗa ƙarya ne ko shi waye ne ya faɗa ƙarya ne.
Me zaka gaya wa ma magoya bayanka musamman ƴaƴan wannan kungiya da me yace Allah duba da cewa wannan labari kusan ma zai shafi kungiyar ku a matsayin ka na shugabanta na jaha.
Abun da zan gaya musu ko waya kwantar da hankalinsa ya haƙuri wannan abu ƙarya ne. Wannan ba gaskiya bane tunda rana daya ta kabu ya fito ya nuna ƙarya ne sun faɗa ƙarya ne gaban commissioner police ya zo ya faɗa ƙarya ne don Allah kowa ya haƙuri duk abun da yake ya ji abun da suka ji su haƙuri.
Masu raro kun dai ji abin da ya faru har ya kai ga haifar da sakamako irin wanda ba a bukata. Za mu koma gefe domin jin yadda wannan takaddama za ta haifar don sake dawowa don sanar da ku masu sauraro. Yanzu a madadin wakilinmu na jihar Adamawa Salisu Garba Lado ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin, ni Sarfi Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
An gaishe da Sarfi. Yanzu kafin mu yi sallama da ku ga Ibrahim ya sake dawowa da labarai amma wannan karan a takaice.
To a takaicen sojojin Ukraine waɗanda ba su kai na rashe yawa ba na ta janyewa daga fagagen daga a gabashin Ukraine yayin da sojojin Rasha ke daɗa dannawa zuwa yamma a cewar Janar Alexander Siski na sojin Ukraine jiya Lahadi. Shugaban Ukraine ma Volodymyr Zelensky ya sake kokawa ga abokan arziki da su tura ƙarin makaman kare sararin sama samfurin Patriot cikin gaggawa. Kasar Burkina Faso jiya Lahadi ta sake dakatar da wasu kafafen yaɗa labaran ƙasa da ƙasa da dama, wasu ma har sai yadda hali ya yi saboda salon da suka bi wajen bayar da wani rahoto mai zargin sojojin ƙasar da karkashe mutane ba bisa ka'ida ba a cewar hukumar kula da harkokin sadarwar kasar. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ce a shirye yake ya sake kulla wata alaka ta ra'ayin riƙau da Prime Minister Hungary Viktor Orban idan ya ci zaɓe a watan Nuwamba. Trump wanda ake ganin shi zai zama ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican a zaben shekara ta 2024 ya yi wannan furucin ne a wani jawabinsa ga babban taron 'yan ra'ayin riƙau CPAC da aka yi a Budapest. kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da jami'an diplomasiya sun soki wata doka wadda majalisar dokokin ƙasar Iraki ta kafa a ƙarshen mako ba tare da yadawa ba wadda ta tanaji hukuncin fursuna mai tsanani ga 'yan luwaɗi da